magazine. Et bien sûr, moi je ne peux que vous dire Jobless, Peace Africa.
C'était RM Show sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogonmu a nan gundumar Colombia. A wannan ranar Asabar ta farko 4 ga watan Yuli shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan ikrarin halin ko'in kula da al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya ke yi na cewar hukumar raye yankin ba ta wani abu na azo a gani. Haka gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana dalilanta na dakatar da sarki mai daraja ta daya da makarrabansa. Ko me yasa hakan? Bayan duk waɗannan, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan, idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka tana bikin zagayowar ranar samun yancin kai a yau Asabar, a daidai lokacin da ake ci gaba da matsin lambar neman ciccire duk wasu alamun tarihi da ke nuna yan fafutukar cinikin bayi a kasar. Yunkurin ciccire mutum-mutumi na tarihin jihohi 11 na kudanci da suka nemi ballewa daga Amurka, lamarin da ya janyo yakin basasa a shekara ta 1961, ya zo makamari ne a shekara ta 2015, sa'ad da wani farar fata mai fafutukar nuna wariya ya harbe wasu Amurkawa bakar fata tara a cikin wata majami'a a birnin Charleston na jihar Carolina. Fafutukar ta kara kaimi bayan da wani ba Amurke bakar fata George Floyd ya mutu a hannun 'yan sanda a Minneapolis ta jihar Minnesota a ranar 25 ga watan Mayu. Taswirar mutum-mutumin tsauni na Stone Mountain Confederate, wanda shi ne mutum-mutumi mafi girma a duniya, na daga cikin abubuwan tarihi da dama da aka mai da hankali a kan fafutukar cire su. Daya daga cikin na baya-bayan nan da aka cire shi ne mutum-mutumin General Jackson da ke Richmond ta jihar Virginia, jihar da ta fi kowace yawan kayan na tarihi. Ma'aikata sun soma cire mutum-mutumin ne a ranar Laraba, bayan da magajin garin na Richmond ya buƙaci a cire shi da gaggawa. Masu zanga-zanga kuma sun karya mutum-mutumin Davis Richmond a ranar 10 ga watan Yuni. A yayin da annobar coronavirus take daɗa ƙaruwa a nahiyar Afirka, lamarin na yin barazana ta hanyoyi da dama ga waɗanda ke neman abinci a kan tituna. Dokokin takaita zirga-zirga a Rwanda ta shafi da dama daga cikinsu, kamar Mignon, 'yar shekaru 25 da ke sana'ar karuwanci da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV, wadda ta ce lamarin ya sa abokan mu'amalar ta sun ƙaurace mata, ta yadda kudin cin abinci ma yana gagarar ta, a yayin da kuma take fama da raɗaɗin ciwo da kasalar jiki a duk lokacin da ta sha maganin cutar alhali tana jin yunwa. Akwai ire-iren wannan kalubalen a wurare da dama a Afirka da take da mafi yawan masu ɗauke da cutar HIV a duniya. Bincike ya nuna cewa karancin abinci babbar illa ce ga masu shan maganin cutar a kullum. Haka kuma yana rage karfin jiki ba ga masu sana'ar karuwanci kadai ba, har ma ga dukkan waɗanda ke fuskantar rashin abinci ko rashin kuɗin sayan abincin. Daga cikin masu sana'ar ta karuwanci a Harare, babban birnin kasar Zimbabwe, mafi yawan waɗanda ke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya suna kokawa akan mawuyacin halin samun magani. Rwanda da ke samar da maganin rage raɗaɗin cutar HIV kyauta ga kowa, tana samun yabo a ƙoƙarinta na shawo kan cutar. Kasar ta sami sukunin tsayar da matakin kamuwa da cutar na kashi 3 cikin 100 kacal a cikin shekaru fiye da 10, a yayin da adadin sababbin kamuwa da cutar kuma ya ragu a kasar. To, labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta ce ba ta da kudirin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirin ta na nukiliya a nan gaba. Muddin Washington ba ta daina abin da ta kira musgunawa ba ga Pyongyang. mataimakin ministan harkokin wajen Koreya ta Arewa na farko Cho Sung-hui shine ya bayyana haka biyo bayan kalaman da tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro John Bolton yayi a New York a farkon makon nan cewa ta yi shugaba Trump ya sake gudanar da wani taron da shugaban kasar ta Koreya ta Arewa Kim Jong-un kafin gudanar da zaben Amurka na watan Nuwamba Shugaban Koreya ta Kudu Moon Jae-in wanda yayi kokarin dawo da tattaunawa tsakanin Washington da Pyongyang ya bayyana amanar cewa Trump da Kim za su tattauna kafin gudanar da zabe a wani taron bidiyo da yayi da shugabannin Turai a wannan makon Trump da Kim sun yi taron tattaunawa sau uku daga shekara ta 2018 domin tattauna dakatar da shirin nukiliyar na Koreya ta Arewa ta malamarin ya tsaya cek bayan taron su na biyu a Vietnam a watan Fabrairun shekara ta 2019 inda Amurka ta yi watsi da bukatar Koreya ta Arewar na dage akasarin takunkumin da aka kakaba mata a zaman sharadin walwale shirin ta na nukiliya wasu bamabamai sun tarwatse a manyan birane biyu na kasar Somalia a yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a Mogadishu da kuma wani gurnati da ya tarwatse a wani gidan abinci da ke wajen birnin Baidoa da suka halaka mutane hudu Ali Abdullah wani jami'an jihar Kudu maso yamma ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an tada gurnatin ne daga wani guri na daban a yayin da mutane suke cin abinci a lokacin safiya mai cike da hada-hada yake kuma wasu da dama sun jikkata ba sami wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ba to amma kungiyar al-shabab mai alaka da al-qaida ta yi ta auna birnin a can baya a Mogadishu hayaki ya turnike saman tashar jiragen ruwan bayan da jami'in yan sanda Ahmed Ali yace bam din motar ya tarwatse ne a kusa da kofar sharkwatar hukumar tare harajin shigowa da kayayyaki Ismail Muktar mai magana da yawun ma'aikatar watsa labaran Somalia ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa dan kunar bakin wake ya tuka motar da gudu ne ya wuce shingen jami'an tsaro na farko kafin yan sanda su budewa motar wuta wadda ta tarwatse a wajen kofar shiga yan sanda biyar sun sami rauni a cewar Sadiq Aden Ali mai magana da yawun rundunar yan sandan Somalia a lokuta da dama kungiyar al-shabab da ke da mazauni a Somalia ta sha auna babban birnin kasar da hare-haren kunar bakin wake
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC bari mu shiga sakar rahotanni al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya na da yakinin cewar hukumar da aka kirkira don raya yankin tun bayan ayyukan ta'addanci da ya daidaita jihohin ba ta wani abu don ci gaban yankin a tasu fahimtar hukumar ta Northeast Development Commission na aiki ne kawai a takarda da kafofin watsa labarai amma babu wani abu da ake gani a kasa Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani
yayin da hankula suka kwanta a wasu yankunan da a baya ke hannun mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya yanzu haka baya ga dubban rayukan da suka salwanta akwai ma wasu dubban da ke gudun hijira a ciki da kuma wajen Najeriya batun da kungiyoyi da kuma al'ummomin da lamarin ke shafa ke ganin ma da sauran rina a kaba wannan hare-haren na mayakan Boko Haram ba ko wanda ba ta shafa ba a tsawon kusan shekaru goma da ake fafatawa da su inda ko sukan kai hare-haren su a wuraren ibada kasuwanni da ma sauran wuraren hada-hada jama'a Rabaran Joel Billy da ke zama shugaban cocin ikkilisiyar yan uwa ta Najeriya wato EYN
ana zama dardar wannan garuruwa da mu ambata dukka wannan shekaru suna kwana jeji suna kwana dutse suna kwana a koguna in gari ya waye su dan shiga gari yamma yana yi karfi misal karfi kudu kowa zai gudo jeji so abin da turi ta kai jikin bango alama da muna gani kamar gwamnati ta raya da jihohi kamar sun ki mazauna wannan wurare musamman mu mutan notice
ba ma ga rayuka hakanan mayakan na Boko Haram sun lalata gadoji da dama musamman a yankunan da a baya suka fada hannun mayakan Boko Haram a jihohin Adamawa Borno da kuma jihar Yobe to wai ko shin ma me ya kamata a yi musamman a waɗannan wurare da aka lalata gadojin
gadoji nan hudu har yanzu a kare suke kogunan kuma sun bi sun fadada ba mu gani amfanin Northeast Development Commission ba muna jin suna muna gansu a television muna ji bajin da ana ba su da sauransu ba mu gan komai ba da a ce ma ko sun gina colibating da a ce ma ko sun gina buka ma wata tsoho da mun sani
da mun ce suna kan aiki. So a ganin mu notice Jomi Commission har yau bam ji su ba, muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwan su a wuri mu domin a gina gidajen mutane, a gina churches, a gina masallatai, a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyin su ba su da jari a wannan lokacin.
A yan makonnin nan makan da Boko Haram da sojoji ke kara kaimi a kansu sun ko sauya salo, inda suka kai hare-haren sankoro a wasu yankuna da ke kusa da dajin Sambisa.
President Buhari ya daina sa sojoji akan hanya a shiga cikin Sambisa nan. Sambisa bai biya kai one chance na fadin Adamawa ba, aje a papata su in sun kudurta sun yi haka ba zai kai sati daya ba za a manta da zance Boko Haram.
To sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa, gwamnatoci kan ce suna nasu kokari tare da farfaro da garojin da aka lalata. Honorable Abdullahi Adamu Firembe da ke zama kwamishinan harkokin raya karkara na jihar Adamawa ya kuma ne irin kokarin da suke yi.
Kamar yadda kowa ya sani ne, wannan bangare na jihar Adamawa sun yi fama da ainihin matsala na Boko Haram, amma ya fi shafan bangaren Adamawa ta arewa. To abin da ke faruwa shine gadojin guda biyu ne kuma duka mallakar gwamnatin tarayya ne, amma mai girma gwamna ya kokarin sa ya matsa yan kwangilan nan kuma sun koma, yanzu da nake maka magana su koma sun ci gaba da kokarin aikin su. Duk da suke da aikin baya tafiya yanda mu muke so, amma suna nan suna kokarin ci gaba da ayyukan su.
Koma da menene fatan talaka shine Allah ka kwashe irin wannan tashi-tashin hankula na Boko Haram. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa gwamnati ne ta dakatar da sarkin Misau mai daraja ta daya da wasu mukarrabansa akan zargin sama da fadi da dukiyar talakawa. Gwamnatin ta bayyana dalilanta na daukar waɗannan matakan. Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi a jabinsa ga wakilan kwamitin da aka kafa don bin ba'asin rikicin ya shaida hakan.
Mun kafa wannan kwamiti da yakinin cewa za ta yi bincike ta gano su wane ne suke da hannu a ciki, kuma wani area ne aka ɗebe filayen Fulani da filayen gwamnati da sauransu, kuma su waye suka ɗebe. Kuma mun yi amfani da dokan ƙasa wato na Arewa na 1963 sashi na 33 wanda Bauchi dokan Bauchi na 1991 ta ba mu dama muka kafa kwamiti na mutum 13, amma sai muka sake samun petition ko dajin gwamnati da kuma na kiwo fiye da hectare 100 wanda waɗansu suka sa hannu, kuma wannan Fulani sun ce lalle ba za su yarda ba tunda waje ne da ya sha to suke zaune shekara aru-aru wanda aka zo aka kwace da ƙarfin Allah, wanda kuma shi ma zai iya kawo mummunan ta'asa fiye da wanda ya faɗo. Kuma wancan ɗin ma mun san cewa su masu sarauta suna da hannu a ciki, don kuma sun yi rikon sakai nan kashi wa al'amarin, kuma a wani ma ana zargin cewa suna da hannu. Shi ya sa muka dakatar da sarkin Misau da hakimin cikin gari na Misau da mai gunduman Zadawa da kuma duk wanda ake gani yake da hannu a ciki, saboda su ba da dama a yi bincike na musamman.
Anasu Jabin bayan kaddamar da kwamitin shugaban kwamitin Air Komodo Tijjani Babu Gamawa ya yi alƙawarin tabbatar da gaskiya, kuma wanda bai da laifi za a wanke shi.
Alhamdulillahi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya naɗa ma wannan kwamiti a bisa amana da yadda da mu. Mu kuma mun yi alƙawari a al'umman jihar Bauchi da talakan jihar Bauchi da al'umman lardin kasar Misau za mu yi gaskiya, za mu yi adalci, a kwantar da hankali, kuma muna tabbatar wa jama'a dukkan abin da za mu yi a ciki za mu yi gaskiya, za mu yi adalci. Saboda haka muna kiran al'umman Misau da mutanen jihar Bauchi da dukkan sauran kananan hukumomi, wannan abu da ya faru ba abin daɗi ba ne. Saboda haka jama'a su kwantar da hankalinsu, kuma insha Allah duk mai laifi kowa ya za a fito da shi, wanda ba yi da laifi za mu wanke shi mu ce ba yi da laifi.
Sai dai duk kokarin da nayi domin jin ta bakin bangaren masarautar Misau ya ci tura. Daga bisani an shaida mini cewa rashin yin magana kan batun na da nasaba da batun aikin kwamitin. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana saukin waɗannan matsalolin. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram. ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin mai nasara, nasara kuntuwa da sauran masu sauraron mu waɗanda ganin an soke aikin hajin bana saboda annobar corona. Ke son sanin ko sau nawa aka taɓa soke aikin haji a tarihi, kuma akan wani dalili, da kuma kashi na farko na amsoshin tambayoyin Malam Bako Haruna Bajoga mai cewa su waye ke jagorantar zanga-zanga game da nuna wariyar launin fata da ake yi a Amurka, me yasa ake musgunawa Amurkawa baƙaƙen fata a ƙasar su, sannan ko da gaske ne a hukumance ana fifita fararen fata kan baƙaƙen fatan Amurka? Bari mu fara da kashi na farko na amsoshin tambayoyin Malam mai nasara, nasara kuntuwa mai cewa sau nawa aka taɓa dakatar da aikin haji a tarihi, kuma a bisa wani dalili? Idan mai tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na farko na amsoshinka.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة ما سوسرارو السلام عليكم كما يدى ونبعون الله من نسرى نسرى فنتوى دكما سورا ما سوسرارو سكبك أتساني كوسونا وأكسوكي أيكين حجي أكسو دي أريبيا دكما دليلن ديسا أكسوكي أيكين حجي دين تباب شكا بسا دوغون نزري دكما بنشكي دموكي غرغدون حالي منغانو سأبوبوا wadda suka janyo dalilan wato soke aikin haji da kuma wato ainihin ko sau nawa aka soke din a takaice. Babu shakka a tarihi akwai lokuta da dama da suka tabbatar da cewa ba a yi aikin haji a wasu shekaru da suka gabata ba, wadda kuma tun daga farkon asasa wannan daula ta kasar Saudi Arabia wato na ainihin wato shi Abdulaziz bin Saud tun daga shekara ta 1932 to babu wani bayani na soke aikin haji a dudda ainihin wato tun daga lokacin da aka yi wata mura ta tsuntsaye ta kasar Spaniya a shekara ta 1917 zuwa da 18 wanda ya kashe da dama daga cikin mutanen duniya a wancan lokaci. To amma a kasar Saudi Arabia gashi bana an soke wannan aikin haji, to babu shakka akwai abubuwan lura kamar haka, wadda dai binciken mu ya tabbatar mana da cewa akalla an taba soke aikin haji har sau 40, wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin haji din. Alal misali, a shekara ta 1865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na Arfa, wadda wannan wani sabani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular al-Abbasid da waɗanda su ainihin su a Bagadada suke, wadda kuma ainihin wato jagoran su shine Isma'il bin Yusuf wadda Safaqi wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen Arfa, wadda kuma a wannan lokaci an kashe al-Hazai da yawa a wannan fili na Arfa ko kuma a birnin Makka a wancan lokaci. Sannan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin haji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 1865, sai kuma wato shekara ta 1930 wadda ainihin wato mutanen Karmapin su ma wanda yake so kai hari a wannan lokaci na shekara 1930, wadda Abu Tahir Al-Janabi wanda shine ainihin wato jagoran wannan kungiya ta tawaye wadda asalin su daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin Bahrain suke, wadda suka kai hari a ainihin wato birnin Makka, wadda kuma a wannan lokaci sun kashe al-Hazai akalla 30,000, sannan kuma yawancin su aka ainihin jefar da gawawakin su ainihin wato rijiyar Zamzam a wannan lokaci, wadda su waɗannan masu mummunar aqida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na Hajar al-Aswad suka kai shi wannan tsibiri na Bahrain, wadda kuma dalilin haka sai yasa aka ainihin wato janye aikin haji na tsawon kusan shekara 10 a wannan lokaci sai dai abinda ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara 10 din ne aka dawo da wato ainihin Hajar al-Aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin Isma'ili wato ainihin na aqidar Shi'a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari kuma ma basu ma yadda da ainihin aikin hajin ba wadda suka dauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yayi bayani akan aikin haji tun daga ainihin wato shela da akai umurni ayiwa bayan Allah don ainihin amsa kiran Allah na aikin haji da kuma sifofin aikin haji din da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani mai girma to su waɗannan har yanzu a shekara ta 983 su Abbasid da kuma ainihin Fatimid wato su ainihin Fatimiya din nan wato daulolin su saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa dake tsakanin su sai ya zama a wannan shekara ta 983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wanda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga Iraki da kuma Syria da kuma ainihin wato daular nan ta Fatimiya ko kuma jama'an nan na Shi'ar Fatimiya waɗanda suke kasar Misra to dukan su wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa Makka a wancan lokaci din sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru 8 a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta 991 daga nan kuma shekara ta 1831 wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wacce wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato dauke ko kuma janye aikin haji a wannan shekara
sai kuma an so shin tambayoyin malam babba Haruna Bajoga game da zanga-zangar da ake yi a Amurka kan bambancin launin fata da kuma matsalar wariyar launin fata a Amurka idan mai tambayar na saurare ga amsar ka daga bakin wani tsohon dan sandan Amurka kuma da daddan mazaunin kasar Malam Garba Suleiman madakin Samunaka wanda yace
waɗannan masu jagorancin wannan zanga-zanga da ake yi a jahohin Amerika ko ina da garuruwa da birane da angoni da ƙauyuka wato akwai su da kungiyoyi kamar yadda muke da kungiyoyi a Najeriya kamar wannan kungiyar da ke can kasar Yarbawa wanda su suna yancin ododuwa ko kuma wannan kungiya irin ta Biafra wato kungiyoyi irin masu kama da haka a nan a arewa ma muna da su wanda aka yi su kwanakin nan wanda ake cewa shege kafasa da sauransu to su wayannan kungiyoyi na bakaken fata na Amerika wato akwai jagoranci tun daga zamanin Martin Luther King wanda aka halaka shi akwai su kamar Jesse Jackson su Reverend Al Sharpton da su kamar Louis Farrakhan to amma su waɗannan su wanda na lissafa sunayen su Malam Baffa ba su sukan fito ne su yi zanga-zangan ba a'a suna jagorancin nuna ma waɗannan bakaken fata yadda za su fito su yi zanga-zanga amma ta lumana ba ta fasa kantuna fasa shaguna ɗiba kaya da garima da araba ba don su nuna damuwarsu su nuna takaici da baƙin ciki da nauyin bambancin launin fata da ake nuna musu to waɗannan kenan wato akwai kungiyoyi da yawa wanda su suke jagorantan waɗannan masu yin zanga-zanga sai kuma masu sauraron mu da shi mai tambaya Malam Baffa Haruna Bajoga ko Alhaji Baffa Haruna Bajoga wannan dalilin da yasa ake nuna musu bambancin launin fata dalilan suna da yawa dalili da na farko anan Bahaushe ya ce idan ɗaya rana da sata to daddawa ma na da wari wato mun sha bayani akan irin wannan laifin su kansu bakaken fata yanzu misali dan sanda ne zai tsare ka a hanya kana tafiya ya tsareka ba don wani abu bane saboda dan ka karye doka malam babba bajoga akwai dokoki a nan America in baka taka doka ba doka ba za ta taka ka ba ruwanta da kai ba ruwansu da kai to anan sau da yawa zaka ga mutum bakar fata yayi laifin traffic wato dokokin hanya limit din da aka ce ka tafi amman kaman 50 ne to sai ka ga bakar fata ya take mota yana tafi a wajen 70 ko 75 dan sanda ko daman ga sunan ko ina ne ya biyo ka ya tsaye da kai idan dan sanda ya tsaye da kai abin da zai tambaye ka kawai ina driving license ɗinka mai komin ina registration din motar ka mai komin to idan bakar fata ne mai hankali zai dauka mai kamishi nan take ba ya ce mai komai ba dan bature ne haka zai dauka mai kama dan sandan nan ya bashi to galibi kuma ɗan sanda anan turawan sun fi yawa to abin da zai fito daga bakin bakar fatan nan dan an tsaye da shi ko ya ke tsayawa a stop sign na light ko kuma ya running red light ko kuma yana over speeding kawai abin da zai fito daga bakin wannan bakar fata sai ashar ya dankara ma dan sandan na ashar irin zagin da suka yi nan da turanci what a f wato wannan bu zagi ne na batanci ga ɗan sanda to wannan yana hasala ɗan sanda daga nan in yayi niyya ya baka wannan ne to saboda zagin shi da kai din nan sai ya buga maka ankwa ya mace kai assault nashi to anan sai su nuna cewa a dan ni ina baki yasa kaman haka to kaga anan ko malam babba ai kaga baki yana da laifi anan bakar fata wannan kenan misali sannan dalili na biyu abinda yasa bakakken fatan suka yi bakin jini a wurin turawa wannan nayi bayanin shi can kwanakin baya akan yadda su bakakken fatan wanda sun fi son sai dai gwamnati ta ci da su ta sha da su ana ba su abinda ake cewa welfare shi ko Bature bai kaunan haka
to sai aka kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin yanzu a madadin Malam Garba Suleiman Adakin Samunaka da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da kuma wanda ya hada mana sautin Haile Hailu da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
kuma sauraro ga na sanin nan da labaran wasanni
wasanni a takaice
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona na dab da rasa kambanta na gasar La Liga to amma babbar matsalar da za ta fi haka muni shine rasa gwarzon dan wasan ta Lionel Messi wanda ragin Messi zai karkare a ƙungiyar ne a shekara mai zuwa yayin da kuma rahotanni suka ce ya daina maganar sabuntawa da kowa sakamakon takaicin yadda alƙiblar ƙungiyar ke tafiya wani gidan rediyon kasar Spain mai suna Cadena Ser ya rawaito cewa Messi na shirin barin kungiyar ta Barcelona inda tace yanzu haka dan wasan na jiran karewar wa'adin kwantaragin sa ne kawai a kungiyar a watan Fabrairun da ya gabata Messi ya bayyana cewa baya tunanin Barcelona za ta iya lashe gasar zakarun Turai da irin yanayin da take ciki haka kuma dan wasan mai shekaru 33 yayi ta samun takun saka da rashin jituwa da shugabannin kungiyar a karkashin jagorancin Joseph Maria Bartomeu kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta haya matsayin ta hudu a teburin gasar Premier bayan da ta ragargaza Bournemouth da ci 5-2 a wasan su na yau ta mako na 33 na gasar United din ta ture Chelsea ne daga matsayin to amma kuma hawan nata kan iya kasancewa na dan takaitaccen lokaci idan Chelsea din ta yi galaba a wasan da yanzu haka take fafatawa da Watford a yayin da kuma maki biyu ne kacal za su bambanci a tsakanin su idan hakan ya faru a sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau Leicester City ta doke Crystal Palace da ci 3 da nema lamarin da yasa Leicester din ta gyara zama a matsayin ta uku a tebur a daidai lokacin da takarar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur take kara zafafa a lokacin fafatawar ne kuma shahararren dan wasan Leicester din Jamie Vardy ya zura wa kungiyar kwallo ta cikin 100 chip ya kuma kara zura kwallo ta 101 Murtala Faruk Sanina a Washington DC
takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen a daidai wannan lokaci muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin masu sauraron mu a duk fadin duniya da fatar Allah Ubangiji ya sa mu dace amin yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanginna da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sautin shirin Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu